Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro kai mai albarka ne ka kasance cikin masu sauraro a yau. Don haka ka yi amfani da wannan zarafi ka ɗaukaka sunan Ubangiji ta dalilin sauraro. A shiri na yau muna da fili domin yara a nemo su duƙi da suke su matso kusa da akwatin rediyo. ‘Yar uwa Rahila Ishaya tana shirye domin ta ɗau jagorancin filin yara. A shirin kuma Pastor Timothy Ibrahim da Pastor Audu suna shirye domin su yi tallafi a shiri na yau, sai ai kokari a bi mu a hankali. Kungiyar waka na yau su ne kungiyar Nazarin Littafi Mai Tsarki. Mai sauraro, ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Ya sake kawo mu shirinmu na yau. Iyaye da yara, sai a matso kusa a ji labarin da nake tafe da shi a yau. Kan labarinmu na yau yana cewa zaben Lot da wahalar da ya jawo. Zaben Lot da wahalar da ya jawo yana kuma samuwa ne a cikin littafin Farawa sura 14. Ni ce mai suna Rahila Ishaya. Sai a bi ni a hankali. Sa'an da Lot ya zabi saura da wajen kogin Urdun, ya zama mallakansa. A ganinsa ya yi daidai. Ya hangi manyan biranen da ke kusa, waɗanda ake kira Sodom da Gomorra. Ya sani cewa a cikin waɗannan biranen zai sayar da dabbobinsa domin ya samu azurfa da zinariya. Sai ya gusa zuwa wajen Sodom, ba da dadewa ba. Sai ya kafa tent nasa kusa da ganuwar birnin. A ƙarshe ma ya shigo da iyalansa cikin birnin. Yanzu Sodom ya gurbace, ba wuri ne da mutanen kirki za su zauna ba. Mutanen Sodom ba su damu da Allah ba. Wasu a cikinsu masu arziki ne, watakila ma suna da gidaje masu kyau sosai, amma zukatansu mungaye ne. Littafi ya gaya mana da cewa mutanen Sodom mungaye ne kuma masu zunubi ainun a gaban Allah, amma a ganin Lot ai su masu arziki ne. suna da wayo kuma. Domin haka ya kawo iyalansa domin su zauna tare da waɗannan mutane. Wannan mummunan kuskure ne. Wata rana wahala ya sauko bisa Sodom. An yi yaki a ƙasan. Sarakunan Sodom, Gomora da wasu birane guda uku sun fito domin yakin. Sai kuwa an cinye su da yaki. Abokan gabansu sun shigo ta kofar garin Sodom da Gomora, sun shigo gidajen mutane, sun kwashe duk abin da sun gani, har ma sun kwashe mutane sun tafi da su domin su zama bayi. Lot da matansa da yaransa suna cikin waɗanda an kwashe. Ɗaya daga cikin waɗanda an kwashe ne ya tsere zuwa Hebron inda Ibrahim yake. Ya faɗa masa abin da ya faru da Lot. Sa'an da Ibrahim ya ji masallar da Lot yake ciki, sai ya ɗauki bayinsa mutum 318 tare da abokansa sun bi bayan abokan gaban. Bayan tafiya mai tsawon gaske, sai suka cimma abokan gaban a wata wuri da ake kira Dan. Yamma da kasar Kan'ana, dare yayi, abokan gaban suna nan kwance. Sai Ibrahim da jama'arsa suka far musu, su kuwa suka dimauce. Suna sammani wata runduna ce ta afko musu da yaki, gashi kuma ba su shirya ba. Da sun tashi, sai sun gudu. Suka bar ganimar da kuma mutane da suka kwashe daga Sodom da Gomora. Wannan fa babbar nasara ce ga Ibrahim. Mutanen Kan'ana sun girmama shi saboda jajircewarsa. Sarkin Sodom kuma ya fito domin ya tare shi. Sarkin ya ba wa Ibrahim dukan azurfa da zinariya da abinci da kuma tufafi da sun kwace daga wurin abokan gaba. Sai dai mutane kadai za a bari su koma Sodom. Amma Ibrahim ya ki wannan tukuicin sarki domin ya yi wa Allah alkawali cewa zai kebe kansa. Da haka ne dukan mutane daga Nimar suka koma wurin masu shi. Wani sarki kuma ya fito garin taya Ibrahim. Sunansa Melchizedek. Shi sarki ne a Salem, wanda ya zama Urushalima daga baya. Melchizedek dabam ne yake da sauran mutanen Kan'ana, domin yana kaunar Allah kuma yana yi masa sujaida. Shi priest ne na Allah. Sa'an da ya tare shi, ya fito da abinci, ya kuma roki Allah ya albarkace Ibrahim. Ya kuma godewa Allah domin ya ba wa Ibrahim wannan gagarumin nasara. Domin Melchizedek priest ne na Allah, Ibrahim ya ba shi zakka, wato ɗaya daga cikin goma na dukan abin da ya kwace daga hannun abokan gaba. Bayan wannan, Lot ya ɗauki matarsa da yaransa zuwa Sodom, ya ci gaba da zama a cikin wannan munguwar birni na Sodom. Amma Ibrahim ya koma gidansa na tent a karkashin itacen Og kusa da Hebron. Ubangijin Allah ya taimake mu.
Kana sauraron AWR Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Wannan lokaci ne da za mu saurari kungiyar nazarin littafi mai tsarki da wakarsu. Bayan nan, Pastor Timothy Ibrahim zai biyo baya da fili na sujada. Mai sauraro, a kasance tare da mu.
Almasihu hanya ta gargiya, ku taho mu bi Yesu zuwa gida.
yi
bautar malam aka dawo mu
haka
bautar gunki aka gano mu
kyauta
cikin ganye aka tsinto mu saka daji aka gano mu
mun gode Allah
banda zahilci da yawan zunubi
wada ya ja
Barka da wannan lokaci masu sauraro, ina fatan kuna jin daɗin shirye-shirye game da sakoni wadda kuke ji, kuma ina fatan zai gyara rayuwarku domin ku koma ku yi tafiya da ya cancanci nufin Allah. Karatunmu yau yana samuwa a cikin Timoteus ta biyu sura biyu aya sha biyar. Timoteus ta biyu sura biyu aya sha biyar. Ka yi kokari ka mika kanka yardajje ga Allah, ma'aikaci wanda babu dalilin kunya a gare shi. Kana rarrabe kalmar gaskiya sosai, ba tare da binciken littafi mai tsarki ba, ba za ka san abin da za ka yi domin ka gamshi Allah ba. Ubangiji ya albarkaci karatun. Za mu yi addu'a, mun gode maka, ka yi mana fasara na wannan kalmomi da za mu ga ma'anarsa ya kuma canza yanayin tunaninmu. Mun roƙa domin Yesu kai ne mai cetonmu. Amen. Binciken littafi mai tsarki ya zama na dole idan muna so mu gane da abin da za mu yi, mu kuma san abin da za mu aikata da zai gamshi nufin Allah. Mutane da yawa suna cewa littafi yana da wuyan ganewa, shi ya sa ba su damu su yi bincike ba. Sai waɗansu suna cewa idan an ba da littafi domin ganewa ne, me ya sa muna da dariku da yawa kuma kowane darika na cewa kwaisuwarta shi ne na gaskiya? Dalilin dariku da yawa shi ne ba ma binciken littafi mai tsarki yanda Allah yana son mu bincika. Akwai ka'idodi guda shida domin gane da littafi mai tsarki. Na ɗaya, Matta sura 11 aya 25 yana cewa, na gode ya uban Ubangiji sama da kasa domin ka boye waɗannan al'amura ga masu hikima da masu basira, ka kuma bayyana shi ga jarirai. Wannan yana nuna idan kana so ka gane da littafi mai tsarki, sai ka kaskantar da kanka, koma da ka sani ka kaskantar da kanka domin ka samu ƙarin sani. Kaida na biyu, Ishaya 28 aya 9-10, wa za mu koya masa sani da za mu sa shi ya gane da ka'ida? Su da suna shan mama wato madara an kuma cire su daga nono, ka'ida akan ka'ida, ka'ida akan ka'ida, layi akan layi, layi akan layi, kadan can, kadan nan. Anan ana nufi mu bar littafi ta fasara kanta, kada mu yi amfani da namu fasara. Labarin wani sarki da bai iya karatu ba, ya sayi jarida, sai ya juya shi, sai yana cewa ana buru uba a Lagos. Ashe takardan a juye ne, ana buru uba a Lagos da takarda a juye? Ya nuna mana cewa idan ka ga littafi bai fita daidai ba, baka fasara shi daidai ba, ka juye littafin ne. To ka bar littafin a yanda yake, ka kuma fasara shi a yanda yake, sai baka ka'ida na binciken littafi mai tsarki. Ka'ida na uku, Korintiyawa ta fari sura 2 aya 10. Allah ya bayas da kauna ta wurin Ruhu mai tsarki. Ruhu yana bayana dukkan abu, har ma da zurfafa na Allah. Duk lokacin da za ka yi bincike littafi mai tsarki, mu yarda Ruhu mai tsarki ya bishe mu, za ya nuna mana har ma da ababa da suna da wuyan ganewa. Ka'ida na hudu, Tessalonikawa ta biyu sura 2 aya 9-12. Zuwa mara doka ya zama daidai da aikin shaidan, yana bayyana kansa ga kowanne jabbun al'ajibai, alamu da kuma abin mamaki a ta kowace fuska na Iblis, domin ya rudi waɗanda suna hallaka domin sun ƙi su kaunaci gaskiya, don kada su sami tsira domin wannan Allah ya aika masu da babban rudami, domin ba su ba da gaskiya da maganar ba. Mu nemi sanin gaskiya, kada mu ba da hujja, ko kuma mu ba da dalilai domin gaskiya. So da yawa waɗansu sukan ba da hujja, aini tun da an haife ni a Roman ne, gashi na san gaskiya, amma ba zan bar Roman ba domin an haife ni a wuri. Wani zai ce aini haifaffen Ekwa ne, wani zai ce ni daga Anglican ne, wani zai ni daga Adventist ne. Babu, ka bar gaskiya ta kasance gaskiya. Koma da ka san gaskiyan, ka yarda wata gaskiya ta yaya ta samu karuwa a cikin gaskiya da ka sani. Ka'ida na biyar, Matta 13 aya 45-46. Mulkin sama yana kama da mai fatauci wanda ya fita domin sayen kayan masu daraja. Yayin da ya iske guda mai kyau, yakan sayar da dukkan abinda yana da shi ya sayi dayan. Idan ka sami gaskiya guda daya, sai ka ci gaba kana neman sauran gaskiyan, sai ka samu duka. Kana ka sami gaskiya. Idan ka samu gaskiyan baka rike shi ba, ba za a sake nuna maka wani gaskiya ba. In ka samu gaskiya, ka rike shi da kyau. In baka rike shi ba, ko da ka nemi wani gaskiya, ba za a kara maka ba. Ka'ida na shida, Yohana sura 8 aya 31-32. Ga Yahudawa waɗanda sun ba da gaskiya gare shi, Yesu ya ce, idan kuna rike da kwaisuwata, ku almajiraina ne, za ku san gaskiya, gaskiyan kuwa za ta yantar da ku. Dukan wanda ya samu gaskiya ya kuma rike ta, gaskiyan za ta yantar da kai. Idan ka samu gaskiya, mun sani a cikin samun gaskiyan, gaskiya yakan shiga cikin dukkan gababuwan jikinka. Shi ya sa mutane za su kika, mu iyayenka za su kika, abokaninka za su tsane ka, mutane a anguwa za su kika. Amma da shike gaskiyan yana cikinka, za ka rungume shi ko dadi ko wahala. Amma kore ka a cikin gida, a ce an yashe ka, kai duk da haka kana rike da gaskiya. To gaskiyan nan in ka rike ta, har ƙarshe za ta yantar da kai. Bari wannan shine ya zama begenmu, bari wannan shine ya zama ainihin ka'idodi wanda za su bi domin mu gane da maganar Allah, domin cetonmu ya zama tabbatacce. Ubangiji ya albarkace ka cikin ji, za mu yi addu'a. Mun gode domin sako na yau, yana son mu san gaskiya, gaskiya kuwa ta yantar da mu. Ka yarda yau mun samu gaskiya, kuma gaskiyan kuma za ta yantar da mu. Ka bishe mu da wannan gaskiya daga yanzu da har abada. Mun roƙa domin Yesu, kai ne mai cetonmu. Amen.
Lokaci shine rayuwa. lokaci da kake da shi abu ne da kake iya sarrafawa domin ya taimake ka ka cimma burin rayuwarka. Duk wani abu da kake so a cikin rayuwa za ka same shi ne idan ka yi amfani da lokacinka. Wato lokaci ya zama kamar kuɗi kenan da kake iya kaiwa kasuwa domin ka sayi abin da kake so. Duk wasu abubuwa da muke da su a rayuwa komai darajarsu lokaci ya fi su tsada duka. Lokaci yana tare da kowa, amma kuma lokaci idan ka yi hasararsa ba za ka taɓa samunsa kuma ba. Lokaci shi yake bi da dukkan harkokin rayuwar ɗan adam a wannan duniya. Lokaci shi ne rayuwa. Idan ka ɓata lokacinka, to lallai ka ɓata rayuwarka ne. Lokacinka yana da daraja sosai, ya kamata ka tsare shi. Ko ka san cewa duk wani mutumin da ka gani a duniya, komin arzikinsa, komin iliminsa, komin nasarar da yake yi, ko da ma shi waye bai iya samun waɗannan abubuwan ba in ba tare da lokaci ba. Saboda haka, idan ka yi amfani da lokacinka da kyau, ba da daɗewa ba, mai yiwuwa ne kana iya ganin kanka ka zama kamar ɗaya daga cikin waɗannan mutane da kake gani. Kowane ɗan adam rayuwa ta bashi sa'o'i 24 ne a rana. Wasu mutane sukan yi amfani da waɗannan sa'o'in, amma wasu kuma sai su ta zaman kashe wando suna jiran wani ya zo ya yi musu. To idan ka ɓata lokacinka, ka ɓata ranka ne. Idan ka yi hasarar lokaci, ka yi hasarar ranka ne. Waɗanda suka yi amfani da lokacinsu a yau sun zama abin kallo, mutane suna yaba musu, mutane suna kewaye da su. Lokaci yana da daraja kamar yadda ruwa take da daraja a hamada. Idan ko ka yi amfani da ita, rayuwarka za ta canza. Lokaci ya fi kuɗi daraja, domin wanda ya saci kuɗinka kana iya samun wasu kuɗin, amma wanda ya saci lokacinka ba za ka iya karɓar lokacin nan ka mayar ba. Duk daƙiƙar da ta wuce rayuwarka ce take tafiya. Idan ko ka yi hasararta ba za ka taɓa samunta kuma ba. Idan ka yi amfani da lokacinka da basira da hikima, mutane za su darajanta ka, mutane za su ga ƙwarjininka, sa'annan za ka samu lafiya mai kyau, za ka gina gidanka, za ka kuma gina dangantakarka da iyalinka. Idan ka yi amfani da lokacinka mai kyau, za ka samu arzikin zaman rayuwa, za ka kasance da ilimi sosai, za ka ƙware a abin da kake yi, darajarka kuma za ta ƙaru a gaban jama'a. Idan ka ɓata lokaci, kana daidai da wanda ya kashe kansa ne. Ba za ka gina rayuwa mai ɗorewa ba idan ba ka yi amfani da lokacinka ba. Kada ya zama bayan da ka tsufa sai ka dinga kuka kana cewa ayya, da na sani lokacin nake matashi, da na yi haka, da na yi haka. Amma ina ƙarfafa ka cewa bari ya kasance lokacin da ka tsufa. Idan ka waiwayi baya, za ka ce na gode, Allah ya taimake ni, na yi amfani da rayuwata, na yi amfani da lokacina, Allah kuma ya bani nasara a cikin dukkan abin da na yi. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Abu Dawaki.
Pastor Audu, mun gode da wannan karfafawa. Mai sauraro, ke ma na gode maka da sauraro kasancewa tare da mu na karfafa mu. Sai a yi ƙoƙari a ci gaba da yin sauraro, ana kuma ɗaukan kwaisoyi masu gina ruhaniya. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta mana. Adireshin imel namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Lambar wayarmu shi ne 0802-28-27-0, 0802-28-27-0. Muna sa idon samun sakon mai sauraro. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa ga waɗanda sun tallafa a cikin shiri na yau, kamar ita Rahila Ishaya da kuma Pastor Ibrahim Timothy. Pastor Audu, kai ma mun gode maka. Kungiyar Nazarin Littafi Mai Tsarki Ubangiji ya cika baya na bishe kuwa na ku hidimomi. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu yayin da za mu ci gaba da wannan shirin. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolaye Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.